Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Litinin 22 ga watan Afrilu shekarar 2019 akan mitoci 19-25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jinmu ne ta tashar ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya Nomad Dalol Duniya. A birnin kuma su kuma za a saurare mu ne ta Alfa Radio, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da dare. Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal, muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji fashin baki da tsohon kwamandan rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commander Baba Gamawa, ya mana akan farmaki da sojojin saman Najeriya suka kai a Zamfara, lamarin da ya haddasa korafe-korafe tsakanin sarakunan gargajiyar yankin da gwamnati, inda su sarakunan suke zargin wato sojojin sun kace fararen hula da ba su san hawa ba san sauka ba. To akan wannan batun tsaro ne kuma za mu nemi ku kira ku ba mu ra'ayinku ko shin ana samun nasara a kan yadda hukumomi suke tinkarar batun tsaro a Najeriya. Lambar mu ita ce 202-205-6555. Bayan haka Ali Mustapha Sokoto zai shigo mana da labaran wasanni, amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. An kafa dokar ta ɓaci a ƙasar Sri Lanka bayan da ƙasar ta nuna yatsa ga wata ƙungiyar 'yan ta'adda ba a santa sosai ba, kan cewa ita ce da alhakin har-haren da suka kashe mutane 290 da raunar ta wasu ɗaruruwa a bikin Ista da aka gudanar jiya Lahadi. Gwamnati ta ce za ta gudanar da bincike ko ƙungiyar tana da alaƙa da sauran ƙungiyoyin ta'addanci na ƙasashen waje, duk wanda cewa Firaminista Ranil Wickremesinghe ya tabbatar da cewa ƙasar ta samu gargaɗi kafin a kai har-haren daga wata hukumar leƙen asiri ta waje. Jama'ai sun ce sun yi imanin 'yan ƙunar baƙin wake 7 da suka kai harin 'yan ƙungiyar NTJ ne, harin da aka kai kan otal-otal da kuma wasu fitattun majami'u 3, lamarin da ya tayar da hankalin ƙasar. Babu wani abu da aka sani sosai akan ƙungiyar ta NTJ, wanda aka gano ta shekarar ta gabata lokacin da ta lalata wasu gumakan Buddhist. Yau Litinin Amurka ta ce za ta kawo ƙarshen ɗaya ƙafar takunkumin da take yi wa wasu ƙasashe 5 da ke sayan mai daga Iran. Tana mai fatan ƙarin matsin lamba kan Tehran zai sa ta rage yawan tashin hankalin take haddasawa a Gabas ta Tsakiya ta hanyar daƙile babbar hanyar samun kuɗin shigarta. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ta sanar da cewa shugaba Donald Trump ya yanke hukuncin kawo ƙarshen ɗaya ƙafar ranar 2 ga watan Mayu ga ƙasashe 3 da suka haɗa da Japan da Koriya ta Kudu da Turkiya, har ma da China da India. Wasu ƙasashe 3 da suka haɗa da Italiya da Girka da kuma Taiwan sun riga sun amsa buƙatar Amurka na kawo ƙarshen sayen man da suke na Iran. Amurka ta ce Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun amince za su ɗauki matakan tabbatar da ganin sun samar da man da ake buƙata a duniya, yayin da man ƙasar Iran zai bar kasuwa ta hanyar ƙara haƙo man da suke. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Volodymyr Zelensky, mai shekaru 41, da ke zama jarumin wani wasan kwaikwayo na talabijin, ya lashe zaben shugaban kasar Ukraine da gagarumar nasara, inda sakamakon zaben ya nuna ya samu kusan kashi 73 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben raba gardama, inda ya samu ƙuri'u kusan ninki 3 akan abokin takararsa shugaba mai ci Petro Poroshenko. Da yammacin jiya Lahadi, Zelensky ya faɗa wa taron magoya bayansa cewa mun yi wannan aiki tare, godiya ga kowa da kowa, yanzu dai babu wani jawabi, amma yana son dai ya ce ya gode musu. Da yake amincewa da faɗuwar zaben da yammacin jiya Lahadi, Poroshenko ya taya Zelensky murna, ya kuma ƙara da cewa zai bar kargar mulki, amma yana son ya sanar da cewa ba zai bar siyasa ba. Daga bisani kuma Poroshenko ya rubuta ta shafin Twitter cewa ya yi abin da kuke gani kawai shi ne yadda ake murna da zaben a Kremlin. Suna tunanin cewa da yake yanzu ana da sabon shugaban ƙasa wanda ba shi da ƙwarewa, Ukraine za ta iya faɗawa tarkon ƙasar Rasha. Daga ƙarshe, gwamnatin ruwan ƙwarya ta sojojin Sudan na son masu zanga-zanga su kwashe kayansu da shingayen da suka kafa a yankin hedikwatar sojoji da ke Khartoum. a wata sanarwa da aka fitar yau Litinin Majalisar Sojojin ta yi kira da a buɗe hanyoyin cikin gaggawa tare da dauke duk shingayen da aka kafa a yankin wannan gargadi na majalisar da yana zuwa ne kwana guda bayan tattaunawar da ake tsakanin sojoji da masu zanga-zanga ta sukurkuce saboda sojojin sun ki amincewa da su mika mulki ga farar hula masu zanga-zangar da yana neman a sauye gwamnati tun watan Disamba da ya gabata sojoji sun hambarar da gwamnatin shugaban kasa Umar Al-Bashir ranar 11 ga watan Afrilun nan amma tun wannan lokacin sojoji basu wani yunkurin hana wato basu wani yunkuri na mika mulki ga farar hula ba kamar yadda masu zanga-zangar suka bukata
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashi Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC to madalla biyo bayan cece kuce da ya barke tsakanin sarakunan gargajiyar jihar Zamfara da gwamnati inda su sarakunan suke zargin sojojin saban Najeriya da kashe fararen hula da basu hawa ba basu sauka ba a wani farmaki ta sama da sojojin saban Najeriya suka kai akan yan bata gari a karban hukumar Zurmi Tsohon kwamandan rundunar sojojin saban Najeriya ya kwamanda Baba Gamawa ya mana fashin baki akan wannan farmaki da sojojin saban Najeriya suka kai a Zamfara.
Kowa ya san irin abubuwan da suke faruwa a Zamfara. Irin rayukan mutane da dukiyoyinsu da ake salayar tanwa. Sannan kuma abin da dakarun sojojin sama suka yi abin da ya zama ko shi ne daidai. Kuma in dai har za a yi wa gwamnati da su wannan sojoji adalci ya jima ana ta gudunmawa a kan waɗannan 'yan ta'adda wadda yake kuma akwai zarge-zarge daga wurin suna kansu shugabanni da sarakuna na wannan yanki saboda haka a yanzu mutum ya fito ya ce sojojin sama don sun kai farmaki sun kashe waɗannan mutane a ce wai an kashe fararen hula da sauransu ina gaba yau sojojin na adalci ba ayo kuma wannan gwamnati adalci ba
to ranka ne kana gani ba wani
a wannan wuri abubuwa su gaba ya kida
to ba wata hanyar da za a yi amfani da ita a kai a samu su ainihin mutanen nan ta yadda za a kiyaye ko kuma akwai wata wani umarni ne da za a baiwa jama'a su tashi daga wurin wani dai abin da za a iya kauce wa taba fararen hula ko kuma waɗanda ba su san hawa ba su san sauka ba
eh gaskiya ne akwai yadda za a yi ai kuma an ka duba su kafin waɗannan dakaru sojojin sama su kai wannan farmaki a wannan wuri ai akwai wato bayanai da ba a sai na suru a wannan wuraren da sauransu kuma na tabbatar maka da cewa ni na tabbatar na san a yadda shugabancin wannan sojojin sama yake da irin kwararrun masu tuka wannan jirage da kuma wanda suke ba da wannan ba a sai na suru da sauransu ina tabbatar maka abubuwan da suke yana bisa doka da oda shi dai mutane su ne wani lokaci in ka duba mutane sai da ka ji a masu tashi su bar wannan wuri akan samu mutane da abatin irin wannan da su tashi ko kuma su kawo wata hujja wadda yake kuma da ita da ne wadda yake kuma kowa ta yi abin da yake faruwa a wannan wuri sai da aka dole jama'a su hakara su yi tunani su yi amfani da zuciyarsu su yi amfani da tunaninsu da sauransu ba ku ko ana kace nake a cikin wannan abu matukar muka ci gaba da wannan abu ina tabbatar maka kashe rayukan mutane da cikinsu da zai hannu ba a wayannan wuyali sai dole ne a go ba da goyon ba a jami'an tsaro a mun san ba dai dole ne a ji aikar nake a kashe fararen hula da sauransu amma ina tabbatar maka da cewa akwai ba a sai na bayanai wanda yake na fitanci cewa kafin a kai wannan hari a wannan wuri sai da aka dole a duba wannan abubuwa ba wai shi wa'annan sarakuna su zai yi yanzu a kan gwamnati da kuma dakarun sojojin sama ba.
To yanzu da ake samun wato zargin juna ta bangaren gwamnati da ainihin su sarakunan gargajiya din kana ganin wannan takaddaman zai iya taimaka ma wannan yaki da aka faro?
Eh a kware ta ai shi wani abu dole ne a dawo a zauna a fahimci juna. Su sarakuna su kawo kwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakw zauna a cikin sulhu a zauna a yi magana a tattauna a duk yayin da za ku kai wa'annan karnaki ina tabbatar maka ana sanar da wa'annan fasu kuma akwai ba a sai da bayanai na sirri yadda yake ana sanar da su akan wayannan abubuwa da sauransu. Yadda wayannan abubuwa ke dole ne fa a zauna a fahimci juna, kuma wannan yaki dole ne sai an take an tsaya. Idan ba haka ba, ina tabbatar maka wayannan abubuwa za a ci gaba da shaulatar da rayukan mutane da dukiyoyi. Ko da haka dole ne gwamnati ta take tsaya. In akwai wani hanya da su wayannan mutane za a musu bayani da sauransu, yadda yake kuma na san shi gwamnatin da ake da shi a yanzu na dakarun sojoji, sannan ina tabbatar maka a iya masu alfadik da za a je a yi wani abu da bisa ka'ida bisa doka da oda ba. Sai dole ne a zauna a fahimci juna domin a tafi tare a tsira tare.
Kuma zalla komanda wato tsohon komandan rundunar sojojin saban Najeriya kenan, eh komanda Baba Gamawa. To waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 4 ne da minti 41 a nan Washington na rana kenan. Yanzu kuma lokaci ne da za mu bude layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ko shin ana samun nasara akan yadda hukumomi ke tunkaran batun tsaro a Najeriya. Kafin nan sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa. To jama'a, da fatan za mana afuwa, na'ura ce take dan mana take dan babu matsaloli, amma da zaran mun hada abubuwa za mu sake muku wakar ko kuma mu je kai tsaye mu dauki kiran ku akan wannan maudu'i wanda muka riga muka bayyana shine wato muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan ko shin wato ana samun nasarori a yaki da hukumomi a Najeriya suke yi da yan ta'adda da yan bata gari, masu satan shanu, masu satan mutane, masu garkuwa da mutane, yan ta'addan Boko Haram da sauransu. Shin akwai nasarori da ake samu a wannan yaki da ake yi? Don haka ina jin da alamar dai mun je kai tsaye ne mu fara daukan wayoyinku, don haka sai a ci gaba da zaman saurare mu insha Allah. Da zaran an gyara ID ko kuma an daidaita sautukan mu insha Allah za mu dauke ku akan wato wannan maudu'in da muka baku. Kuma kada ku manta akan wannan maudu'in ne kuma muka samu wato tsohon komandan sojojin saman Najeriya, wato eh komanda Baba Gamawa kenan mana fashin baki akan wannan batu.
Ina kira ne ni dan uwa nake ku, ina kira al'umma ku Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Kuma da yanzu mun samu kiran farko daga jihar Kwara. Wani ne da Kwara?
Rahmatullah, magana Dalla Garba na Sokoton Najeriya mai bulawun daga nan Kwara. To, kiya dangane da irin musamman ma yaki da ake yi da ƴan ta'addar sauransu. Idan muka duba gaskiya ana samun ci gaba kware da gaske. Sai dai muna ƙara kira ga sukannin su da shugabanni da kuma jami'an tsaro to a ƙara jajircewa na ganin cewa an kawo ƙarshe irin wannan matsala ta wannan ta'addanci da kuma garkuwa da jama'a da ake yi a kawo ƙarshen ta. To muna kira ga jama'a da su bar haɗin kai da sarakuna da kowa da kowa na ganin cewa an kakkaɓe wannan masu wannan kai hare-haren da kuma masu garkuwa da jama'a.
To mun gode Malam Bello Garba. Bar mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Sunana Sulaiman Matashi, karamar hukumar Kaduna, jihar Kaduna.
To bismillah.
Ana samun ci gaba kwarai da gaske kuma muna da fatar za a ci gaba da samun ci gaban fiye da yadda ma muke tunani game da wannan abubuwa da ake faruwa. Sai dai abin da ke faruwa tsakani da Allah zamfara baya mana daɗi. A jami'in tsaro din iya kwarewar shi in zai shiga al'umma ya tabbatar da irin wannan abin ya faru sai ya samu haɗin kan al'umma musamman sarakuna da gwamnatin da take wurin. Amma jihar Zamfara bayan da za a yi a ce gwamnati tana kallon kudu, jami'an tsaro suna kallon arewa, ita kuma bangaren sarakuna suna kallon gabar, kowanne yana tsokanan wani na nuna wani ido. To kaga duk wannan abubuwa ne da zai kawo ƙara taɓarɓarewa al'amura. To yana da kyau da Allah su haɗa ƙarfi da zumbar da su magance abu.
To mun gode kwarai da gaske. Bar mu kada jihar Kebbi. Wane ne da Kebbi? Assalamu alaikum Malam na Kebbi. To ba mu samu na Kebbi ba, bar mu sake komawa ko kuma mu ci gaba da zama a Kaduna. Wane ne da Kaduna mutum na biyu?
To ba zai kun wanke ni sai ma ka kawo mana jihar Kaduna fa ma.
Allah sarki.
Sallan na kiran ku da garin da tsaya Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala Duniya na sarin ka.
To madalla, to gaskiya ba zai kun makeri, ni dai zan ce gaskiya na wannan safin da zaki akwai sauran ai. Gaskiya inda nake zata yi ta wannan gwamnati za ta wadata mu da tsaro. To muna dai mata fata ne amma fa akwai saura gaskiya aiki a gabanta. Kullum muna gaya mata fa kusan gwamnatin abin da ya sa fa muka buje ta muka ci bata kuri saboda bata ba mu tsaro ba, an kashe mu ba mai na tashi ba kwanciya kan lisa muka tsorata da wancan jam'iyya. To ita kuma abin da ya kamata ce mana shine ta fara fifita harkar tsaro gaskiya a kasar nan. A ibar jami'an tsaro ga matasa ba zai kuma kiri kowanne ba su kaje ba aiki ba komai. Kuma an ce jami'an tsaro ba a ibar su mana kudin da ake kashe masanatocin nan a sashi ba. A ka taran nan ko goma a kasa tara a basu kaji daya taran nan a ibar matasa su je jami'an tsaro a wadata su ko ina mana.
To mun gode kwarai.
Kuma sai lafiya.
Yawa mun gode kwarai. Har yau dai muna jihar Kaduna din. Wane ne da Kaduna?
Sunana Buba Umar Yaza.
To Buba Umar
Kaduna.
Yawa.
Amma gudunmuwa a kan cewa gaskiya mun samu ci gaba matuƙa don batun tashin goma-goma yanzu ya zama tarihi. Kuma abin da yake a ciki batun kidnap da muke gani daman ita insurgency tana da wani abu ne wanda ya kamata mu sani. Suna so su kama kasa ne. To amma ita kidnapping unit a tero ne wato a karfin su ya dan ragu yadda ba za su iya su samu a tarin al'umma su masa illa kamar yadda muke gani ba. Saboda haka a
To malam na bana Buba Umar line ka ya samu matsala bari mu je jihar Yobe. Wane ne daga Yobe?
Assalamu alaikum sanya wasu na murya Amurkan.
Yawa wa alaikum assalam.
Garba injiniya ne na garin Nafci karamar hukumar Bursari.
To Garba bismillah.
Sai dai gaskiya ba san maudu'in da kuke ba dan taimaka ga ya mu.
To maudu'in mu maudu'inmu shine shin ana samun nasara a yaki da ake da ta'addanci?
Na'am. Yaki da ta'addanci kawai a tsaya da addu'a. Shugabanni ma su tsaya da addu'a, duk wani jihohi da tsaya da addu'a kawai shine magana.
To mun gode kwarai da gaske. Bar mu sake kadawa zuwa jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Assalamu alaikum, kuna magana da Shehu Fatara daga Kebbi State Sokoto.
To malam Shehu duniya na sarinka.
To magana ga Zamfara. Muna ganin irin ta'addancin da ake shigowa ana yi jihar Zamfara. Magana Allah su in mutum jihar Kebbi da ya tsaya roƙi Allah daga wanga bala'in da ke faruwa daga wa'anga makwabtanmu jihar Zamfara. To aiko kaga akwai matsala
gaskiya
saboda muna ganin irin problem din da ke shike tuwa cikin garinmu mu yanzu na haka.
Malam Shehu layin ka ya samu matsala, bar mu je Kaduna, sake zuwa Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum, ya ga jiya ya aiki?
Alhamdulillah.
To maudu'i maganan tsaro aiko
haka. Ina sunan malamin?
Sunana Malam Ibrahim Sarkin Bakin Kujoso.
To bismillah, duniya na sararin ka malam.
To na ga na farko da sai mu ce alhamdulillah mun gode wa Allah mun yaba annabi. To amma ba abin da ya kamata, to gaskiya mutaki mu ga da aka. To ni tsaron nan ba gaskiya fa abin da ila ba faruwa, baki ne kawai yake kai. Babu wata magana ne kawai, sai dai addu'a kawai Allah ya kike.
Amin summa amin. Bari mu je jihar Sokoto. Wani ne a Sokoto?
Assalamu alaikum, mai magana Kabiru Abubakar Kulan yaki shagari local government Sokoto suke tare a Najeriya.
To malam Kabiru duniya na sarin ka.
To a ra'ayina akan wannan ainihin zaman lafiya da aka ce ko kuma insha Allah aka gani an fara samu a jihar Zamfara da Sanon wasu waje masu fama da irin waɗannan matsaloli, gaskiya abin godiya ga Allah ne. Kuma ya kamata su ma sarakuna da sauran talakawa su ƙara ba waɗannan jami'an tsaro haɗin kai domin a samu nasarar ainihin gaban samun zaman lafiya a wannan wuraren da ake cikin halin tsakani ke yi, wanda yake gaskiya samun haɗin kai daga talakawa da su ma sarakuna, to gaskiya abin zai iya mai da hannu a gugu baya. Ya kamata a ce wa'ayen haki ko kuma hakimai sun sa ido su san cewa ba komai ya shigo ko ya fita ko mina na dai ya kasance dai an sa ido a ga cewa a haza ai a samu ƙarin zaman lafiya. Na gode mai magana Kabiru Abubakar Kulan yaki shagari local government Sokoto tare da Najeriya.
To mun gode kwarai da gaske malam Kabiru na shagari, kuma da kiranka ne muka kawo ƙarshen ɗaukan kira, kuma mun gode ma duk waɗanda suka kira da waɗanda suka yi ƙoƙarin shiga ba su samu ikon shigowa ba. Sai kuma gobe. Kwai yanzu sai a kintsa domin jin labaran wasanni.
Labaran wasanni.
Jama'a masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci, muna fatan ku ne lami lafiya. Babban kocin kungiyar kwallon kafa ta ƴan ƙasa da shekaru 17 na Uganda, Samuel Fabin, ya ce ya tabbata Najeriya ce za ta lashe kofin nan na matasa a gasar da ake yanzu haka a Tanzania na cin kofin kalubalen kalayen Afirka ɗin ƴan ƙasa da shekaru 17. Shiri Fabin, wanda aka fitar da kasarsa bayan da ta yi canjin ras na 1-1 da ita Najeriya ɗin, ya ba da dalilai uku da ya sa ya yi imani Najeriya ce za ta ci wannan kwallo. Ya ce na farko dai Najeriya ce take da masu son ta ci wannan gasa ɗin, wato mutane da yawa suna goron bayan ta na 1 kenan. Na biyu ya ce idan ka dubi fasalin kwallonsu sun fi kwarewa fiye da sauran mutane, sannan kuma ya ce sun cika saurin tsiya. To hali yanzu da Najeriya da Guinea suna shirin Allah ya kama jibilar ba su hadu a ɗaya daga cikin wasannin kusa da na ƙarshe guda biyu da za a yi na cin wannan kofi din. Wannan ya biyo bayan nasarar da ita ma Guinea ta samu na cin Morocco ɗaya da babu. A ɗaya wasan kusa da ƙarshe na biyu za a kala ne tsakanin Kamaru da Angola bayan an gama wannan wasa na Najeriya da Guinea shi ma dai ranar Laraba din. Yanzu saboda sun kai wannan matsayi da Najeriya din da Guinea da Angola duk sun samu kaiwa cikin ƙasashen da za su je gasar cin kofin duniya na 'yan ƙasa da shekaru 17 da za a yi a Brazil. Nemanja Matic ya ce shi ne yake dora kan laifi na cin mutuncin da Everton ta yi wa Manchester United na cilla mata kwallaye har guda hudu da babu a wasan da suka yi jiya. Kokarin da Manchester United ta yi na ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe hudu da ke sama na allon maki na Premier League na Ingila ya sha ƙasa ba wannan cin kacar da Everton suka yi musu a jiya din. Martin dan kasar Serbia yace bai kamata a zargi kananan ƴan wasa ba manyan ƴan wasa ne ba su yi wasa kamar yadda ya kamata ba kuma yace shi yana sa kansa a sahun gabanin masu laifi din. Wannan cin da Everton ta yi wa Manchester United a wasan su na jiya din ya kara dagula al'amarin Manchester United wacce a ranar Talata da ta wuce in kuntana FC Barcelona suka fitar da su daga gasar zakaru. A halin yanzu kuma shahararren dan kwallon nan na Ingila Raheem Sterling ya ce shine zai dauki dawainiyar biyan kuɗin da za a yi jana'izar wani dan wasan matashi da ake kira wato na Crystal Palace da ake kira Damari Dawkins wanda ya mutu a sanadin cutar nan ta leukemia yana da shekaru 13 kacal a duniya. Shi Sterling yana ɗaya daga cikin mutane da suka yi ta kokarin su samu mishi sassan jikin da yake nema domin ya rayu wanda yasa har iyayen shi yaron suka nemi kafa asusu na misalin dala 20,000 na Amurka domin tara kuɗin da za su yi masa jana'iza bayan da ya mutu. Shi ne Sterling shi zai biya wannan kuɗin baki ɗayansa. A ƙarshe sai labarin wasan ƙwallon tennis inda Novak Djokovic yanzu ya ƙara samun tazara sosai da ya ƙara tsakanin shi da Rafael Nadal bayan da shi Nadal ɗin ya kasa cin nasara a yunkurin da ya yi na cin kofin Monte Carlo Masters a karo da 12. Shi dai Nadal wanda shi ne na biyu wato darajar shi ta ƙara raguwa ne bayan da shaka shi a hannun Fabio Fognini wanda ƙarshenta shi ne ya zo ya lashe ma kofin. Jama'a abin da ya sauka labaran wasannin mu ne yau kenan sai Allah ya kama rana a yau. Daga Washington mun farko lafiya.
Kuma dalla yanzu kuma lokaci da zamu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice.
To a takaice an kafa dokar ta bata kasar Sri Lanka bayan da kasar ta nuna yatsa ga wata kungiyar ƴan ta'adda ba a santa sosai ba kan cewa ita ce dake alhakin har-haren da suka kashe mutane 290 da raunta wasu ɗaruruwa a bikin Easter aka gudanar jiya Lahadi. Gwamnatin ta ce za ta gudanar da bincike ko kungiyar tana da alaka da sauran kungiyoyin ta'addanci na kasashen waje duk kuwa da cewa Prime Minister Ranil Wickremesinghe ya tabbatar da cewa kasar ta samu gargadi kafin akai har-haren daga wata hukumar leƙen asiri ta wata kasar waje. Yau Litinin Amurka ta ce za ta kawo ƙarshen daga kafar takunkumin da take yi wa wasu ƙasashe biyar da ke sayan mai daga Iran. Tana mai fatan ƙarin matsin lamba kan Tehran zai sa ta rage yawan tashin hankali da take haddasawa a gabas tsakiya ta hanyar daƙile babbar hanyar samun kuɗin shigarta. Fada shugaban Amurka ta White House ta ce ta sanar da cewa shugaba Donald Trump ya yanke shawarar hukuncin kawo ƙarshen daga kafa ranar 2 ga watan Mayu ga ƙasashe uku da suka hada da Japan, Korea da ta Kudu da Turkiya har ma da China da India. Wasu ƙasashen uku da suka hada da Italiya da Girka da kuma Taiwan sun riga sun amsa buƙatar Amurka na kawo ƙarshen sayan man da suke na Iran. Volodymyr Zelensky, mai shekaru 41 da ke zama jarumin wani wasan kwaikwayo na talabijin, ya lashe zaben shugabancin kasar Ukraine da gagarumar nasara inda sakamakon zaben ya nuna ya samu kusan kashi 73 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben raba gardama inda ya samu ƙuri'u kusan ninki uku akan abokin takararsa shugaba mai ci Petro Poroshenko.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma da safe za a ji wasu abokan aikin mu da sabbin labarai rahotanni da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa da sashen sadar murya Amurka musamman ma Sarfila Hashim Gumat da ya taimaka ya muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham da injiniyan mu na wannan dare Mr. Daniel. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwanan lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.